Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran a jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio da ke birnin Kumasi. Masauraro Tamar Abari ce ke sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku ne daga birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar 'yan kasuwar Najeriya ta nuna damuwarta game da dokar tilasta amfani da takunkumi ko face mask da gwamnatin kasar ta kafa. A jamhuriyar Niger kungiyar nan da ke yaki da cin hanci da rashawa ANLC reshen kungiyar Transparency a Niger din ta yaba da matakin da hukumar da ke yaki da cin hanci a kasar ta dauka na kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antu. Har yanzu dai a jamhuriyar ta Niger wata baraka ta kunno kai a cikin kungiyar masu sukuwar dawaki ta birnin Kwani. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan an saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai saita mahangarsa ta manufofin harkokin waje yayin babban jawabinsa na farko a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau din nan Alhamis. Duk da cewa kalaman nasa ba lalle su iya fayyace takamaiman hanyar da Amurka za ta tunkari abokan gabarta na kasashen waje ba da suka hada da China, Korea ta Arewa, Russia da Iran ba, ana kyautata zaton Biden zai gabatar da irin tashi mahangar ta salon hada kai don a fuskanci matsalolin duniya tare. Jiya Laraba, sakatariyar yada labarai ta fadar White House Jen Psaki ta faɗi yayin wani bayani da ta gabatar cewa Biden zai magana kan wasu batutuwa amma ba zai bayar da takamaiman manufofinsa kan harkokin waje ba. Psaki ta ce shugaban na Amurka yayi imanin cewa dole ne Amurka ta yi aiki kafa da kafa da kawayenta wajen tunkarar China. Mai magana da yawo ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price shi ma ya faɗi hakan a lokacin da yake ganawa da manema labarai a yammacin jiya din. Kasar Ghana jiya Laraba ta zama kasa ta farko da ta ayyana kungiyar ta Proud Boys a matsayin kungiyar ta'addanci a cewar ma'aikatar kiyaye lafiyar jama'a ta kasar. Ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa kungiyar ta kasance kungiya shigin ta fascist masu kyamar sauran mutane wacce ta taka muhimmiyar rawa a cikin tawayen da aka yi a harabar ginin majalisar dokokin Amurka a Washington. Ma'aikatar ta ce dama can jami'an na Canada na duba yiwuwar daukar wannan matakin sai kuma ga tawayen nan na ranar 6 ga watan Janairu wanda ya karasa aka dau wannan matakin. Kungiyar da mamobinta sun fito fili suna karfafa gwiwa shiryawa da kuma gudanar da ayyukan tashin hankalin akan waɗanda suke ganin sun sabawa aqidinsu da imaninsu na siyasa, in ji ma'aikatar. Wannan ayyanawar za ta baiwa 'yan sandan Canada damar daukar laifuka da kungiyar ta aikata a matsayin ayyukan ta'addanci tare da baiwa hukumomi damar kwace kadarorinta. Masu sauraro kada ku manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wani rahoto na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yawancin cin zarafin yara da ake yi a Sudan ta Kudu ya ragu sosai tun lokacin da aka sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2018, amma ana ci gaba da keta hakkokin. Rahoto ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan take hakki da ya shafi yara 618 a duk fadin kasar tsakanin Yulin 2018 da Yunin 2020 tare da jihar Central Equatoria wadda ke da mafi yawan waɗanda abin ya shafa. Akasin haka a tsakanin October 2014 da Yuni 2018 Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da mummunan cin zarafin yara sama da 9,200 a Sudan ta Kudu. Cin zarafin ya hada da daukar mutane cikin kungiyoyi masu dauke da makamai, kisa da nakasa, cin zarafin mata da suka hada da fyade, satar mutane, kai har-hare a makarantu da asibitoci da hana bayar da agaji. Donald Trump baya cikin fadar White House, amma har yanzu tasirin tsohon shugaban na Amerika na nan a majalisar dokokin Amerika, inda tarzomar da magoya bayansa suka yi a ranar 6 ga Janairu ya haifar da rarrabuwar kawuna a cikin jam'iyyar Republican. Wakilan jam'iyyar Republican sun hadu a ranar Laraba don yanke shawara kan makomar jam'iyyun su biyu da ke bangare guda na muhawarar da ake yi kan Trump. Liz Cheney na Wyoming, shugaban jam'iyyar Republican ta uku a majalisar, da kuma yar majalisar wakilai Marjorie Taylor Greene ta Georgia, wadda ta nuna goyon baya ga ra'ayin yan fifita farar fata masu zargin akwai makirci a kungiyar. Abinda ake magana akai shine ko a sauke wadda ke goyon bayan Trump, Greene, daga ayyukan kwamitin nata, ko kuma a cire Cheney daga kungiyar shugabannin jam'iyyar Republican saboda kuri'ar ta ta tsige Trump. Wadannan shawarwarin za su tilasta yin alƙalanci ko ɗan Republican ɗin za su kasance masu biyayya ga Trump da magoya bayansa, ko kuma su nisanta daga tasirinsa. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun halarta a babban zauren ginin Majalisar ta Amurka jiya Laraba don nuna girmamawa ga jami'in 'yan sanda na Majalisar Brian Sicknick, wanda ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a lokacin da magoya bayan shugaba Trump suka kewaye ginin Majalisar a ranar 6 ga Janairu. Gawar Sicknick ta isa ginin Majalisar na Capitol Talata a wani gagarumin biki wanda ya kunshi jami'an 'yan sanda na Capitol da dama, waɗanda suka tsaya a yayin da aka ɗauki akwatin gawarsa zuwa matakalar babban zauren. A jawaban da aka yi yayin wata hidima jiya Laraba, shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi ta kira Sicknick ɗan kishin ƙasa, kuma ta ce ba za a taɓa mantawa da shi ba. Ta ce kowace rana lokacin da mambobin na Congress suka shiga ginin Capitol, wannan haikalin demokradiyya, za mu tuna da sadakawar da ya yi.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Yayin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu akan dokar tilasta amfani da amawali, wato face mask, a wani mataki na yaki da yaduwar annobar coronavirus, wata sabuwa ta kunno kai inda hadakar kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya ke nuna damuwar su game da yadda gwamnati ba ta yi shawara da su ba kafin daukar wannan mataki. 'Yan kasuwar sun kuma koka da cewa ba wani tallafi da suka samu da zimmar rage radadin da suka fuskanta sanadiyar annobar. Ga dai rahoton da Ibrahima Abdulaziz ya haɗo mana daga Yola.
Hadakar kungiyar 'yan kasuwar ta Najeriya ta ma koka ne da cewa ko a baya lokacin da aka kafa dokar hana fita, akwai wasu jihohin da 'yan kasuwarsu ba su samu tallafin ko da kundala ba, wanda don haka ne ma suke fatan cewa wannan karon ba za a mance da su ba. Alhaji Muhammad Ibrahim Etisis, da ke ma zama shugaban hadakar kungiyoyin 'yan kasuwa a Jun Are 19 da babban birnin tarayya Abuja, ya kuwa fatan cewa wannan karon ba za a mance da 'yan kasuwan ba.
Hausa suka ce ruwan da ya dake ka
shi ne ruwa.
To labari da muke ji da alfitar da mako don kudade ana taimakawa mutane 'yan Najeriya gaba ɗaya, wanda abin shafa ta fanni daban-daban, musamman ma mu 'yan kasuwa a gefenmu. So muna sauke wannan bayanai ana fitar da shi, wani lokaci wasu ana bin ana fitar da su online haka, mutum ya shiga ko matasa su shiga su shiga intanet nasu su bincika su cika sunayensu, wasu suna bin wannan hanyoyi suna samu wannan kuma za mu ce 'yan kasuwa. Yanzu ne muke kan shirye-shirye don mu sama mutane mu daidai gwargwado abin da ya shafi taimako ɗin.
Wato ina fahimce ka kawai yanzu dai ba ku samu ba a kungiyance kenan.
To gaskiya kusan ba mu samu ba, akwai jihohi kaɗan da suka samu, amma kudin yanzu tsari da muka shigo da shi yanzu akwai tsari da Naisar ta kawo. Mun zauna mu mitin da directors na Najeriya na Naisar ɗin, sun ba mu package sun ce mu je mu kawo kowace jiha akalla na jihohi 19 na mutane akalla kamar 200. To yanzu mun package na mutane 300,600 wanda muka har da Abuja kai mutum 400,000. Wanda yake aka zo muka ba na sadin da data su da komi, su daka suna fikin kadan-kadan suna ba mutane 'yan kasuwa. Yanzu kamar jihar Yobe wasu sun so masamu, kamar jihar garin Abuja wasu ɗan kasuwa sun so masamu, sauran jihohin kuma gaba da mun ɗora su online muna buƙatar directors ɗin.
Watila ko ba ku yi kuka ba ne koya?
To ya daidai gwargwado, kowa ya riga ya san matsalar da muke ciki. Kira da koke abun da ya faru a 2020 nan kowa ya sani, domin ko da mu nan Adamawa mun san an zo an rufe kasuwannin mu nan ba da yawa ba diwa, kuma ana shawara da mulkin da ake rufe ana kokari kuma a ji hankali mutanen mu su bi dokoki, saboda da nan gurgudo kuma sun san da su bi doka an rufe tsawon lokuta daban da abun ba abun da ya faru ba, amma ba za mu ce ga neman wani abun da ƴan kasuwa kai su fasa ba. Mun manta ba kwanakin baya akwai wani mun ji kamar mutanen keke nafil an ba su wani kudi a dare daga gwamnati ko miliyan 20 ne sun dan samu sun kasafta da sauran ire-iren shi, so akwai wanda yake faruwa a wasu nebusin mu, amma dai mu a kungiyanci dai officially gashi a kungiyanci a zuwa ce gashi
bayan magabatun corona. Hakanan kuma ƴan kasuwan su ma koka game da matsalar tsaro da ke addaban Najeriya a yanzu.
Manyan abin da yake arewa ka dauka arewa gargajiyar mu shine farko kiwo noma da kiwo shine da kasuwanci, wannan abu uku shine tun da shi aka no aka no aka fito da duk wata damar da aka samu rijista aka samu ma Najeriya ta zama unity aka zo aka samu aka samu
amma da man da aka samu
yawa da sauran duk wani shimfiɗin da aka wa Najeriya mu arewa shine arziki mu tun kafin tura su zo. Abu uku nan muna kasuwanci anan tun lokacin da tura ba su zo ba ana kasuwanci a kasar nan, kuma ana kiwo kuma ana noma kuma har duk wani mutum mai shekara 40 in ka same shi zo abinda samu babansu a gidansa babansu tarihi irin mun duk wanda ta zo a lokacin da yana yaro ya so abinda iyayensu suke yi kenan, cikin uku da ka san baban ka yana abu ɗaya nan
tun gashi kuma yanzu abubuwan kuma ya yi shafe ku yanzu
abu kuma da ake destroy ana destroy totally gaba daya ai destroy din noma, domin an zo an san mutane tsoro wasu an wargazar da su kauyukan don an wajen zama kufayi kowa sun noma yadda ya dawo arewa, kasuwanci ya su ya gurɓace ba wani suka kuma baya yanzu a ƙasar nan kamar ƴan kasuwa masu tare da masu kasa kayayyaki ko manya-manyan ƴan kasuwa dilolin malu.
Koma da menene dai fata ko shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda hukumar da ke yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta kaddamar da shirin kwatar kudaden haraji da suka makale a hannun kamfanoni da masana'antun da ke turjewa matakan biyan diyoyin ƙasar. Tuni hukumar ta halsiya ta ce ta karɓo miliyan kusan 800 na sefa daga cikin irin waɗannan kuɗaɗe, abinda shugaban ƙungiyar ANLC Racial Transparency Malam Mamman Wada ya yaba da shi, kamar yadda za a ji a hirarsu da Sulaiman Munibarma ta wayar tarho.
Ba gaban za ba alshaɗin tabbiyi wannan san kuɗin da ya kamata a ba ƙasa a ba 'yan ƙasa, tunda haraji ne ba a biya ba. Ina akwai waɗanda suke koma ganga su kibiyan haraji, akwai masu kaihin da suke koma ganga su kibiyan haraji. Wato in aka samu labari kamar waɗanda mutane ya kamata a ce ana kai musu haji suna biyan haraji, don haraji dole ne duk ɗan ƙasa yana biyan lanhu. Talaka na biyan lanhu, bai kamata a ce ba mai ƙari ba ya biyan lanhu. Shi ne ma wannan rashin gaskiya, shi ne rashin adalci. Wannan abu da Alsiya ta yi abu ne wanda ya kamata a ce ta ci gaba da yin shi, lalle ya kamata a jinjina ta ci gaba da yin shi, don saboda akwai mutane masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke ƙin biyan haraji. Akwai mutane masu ƙarfi da yawa ɓoye waɗanda suke cin kayansu a ɓoye ba su biyan haraji. Me yasa ba su biyan haraji? Wataƙila suna harakoki da waɗanda ke amsa, wataƙila suna harakoki suna damuka da ƙarfi, suna da ƙarfi, shi yasa ba su biya. Kenan aje ayi abin da za a yi. To in haka kai yanzu Alisha tana kai musu hari, mun ga ganin mu abu ne wanda zai bada haske, kuma za a yi haske ba da haka nan, wato ba za a samu kuma a gaba ba wanda zai a ce a shi ba biyan haraji. Kamata a ce ba cikin ƙasa inda ke dokokin ƙasa cikin jamhuriya a ce wani ya koma ganga ya ce ba biyan haraji. Babu wanda ke sama ga doka, kowa ƙasa yake ga doka. Abin da Alisha ta yi ta ci gaba da yin shi, wato babu wanda zai a yi gagara a cikin ƙasa inda ya zama toye ba da hakkin ƴan ƙasa ne.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda kungiyar masu sukuwar dawaki reshen birnin Kwanni ta bayyana cewa ta tsige shugabanta Mamman Kwagiri saboda tana zarginsa da rashin iya jagoranci. Sai dai Tuni wanda al'amarin ya shafa ya yi watsi da wannan matakin, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Al'amura ne suka turnike yanzu haka kungiyar ƴan sukuwar dawaki na gundumar birnin Kwanni bayan da sauran mambobin kungiyar suka ce sun ci ga shugaban kungiyar tare da dakatar da shi da aiki ko magana da sunan kungiyar su.
President din mu shine Alhaji Kwagiri, to mun bashi jagoranci na president, to mun gano ta yatta mu da shi ba za ta yi ba. To bisa ga renon inda muka yi hasso uku bai zakuwa mu kuma shine yau daga ranar yau muka yi biro ta ka zo gaba ɗaya din mu muke tsaida shi. Muke bayan mun tsaida shi muka tura ma biro muka kira ta Yamai, Yamai ta kace mu kira biro ta Tawa. Mun kira biro ta Tawa, biro ta Tawa ta ce mu turo mata takarda, SCJ shi tura mata takarda. Yanzu dan haka mun cika takarda mun tura daga ranar yau jagoranci na Alhaji Kwagiri mun tsaida shi. Babu shi babu zancen jagoranci.
Ni ne Barti na Hansi. Ni ne Atrezori na Kwagiri tunda an ka sa shi firjan. Amma tunda an ka sa firjan ina Atrezori duk abun da ya kamata Atrezori shi amsa. A aje wajen shi in lokaci yayi akwai komisar Okon wanda zai zo shi binciki Trezori menene addakwai shi Kwagirin shi ka amsa komi shi at Trezori shi at president shi SG
yanzu ina kudi su
suna wajen Kwagiri saboda sai da ni tambaye shi ranna hili nace shin Kwagiri kai at president kai at Trezori kai a SG yace min eh komi da komi ya kwashi kuma babu mai iznin magana
sai dai shugaban kungiyar da membobin ta suka ce sun cige kuma sun tsaida shi da aiki da magana da sunan kungiyar ta ƴan sukuwar dawakin birnin Kwanni. Ya ce ho 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 shi bai ci ku ba.
Ni na Alhaji Mamman Kwagiri presidentin Kwanni na sukuwa. Ni mutum shi zaka kai tsaye ci ya tsige ni ƙarya shi kai sai lokaci na yi. Kai mutum kai tsaye don kana da laihuhukanka. Ni ina da laihuhuka na ka zaka ce kai tsaye in ban ta gidanka ba dole sai na ta gidanka an zo an yi reno mu ko mun kira hudu baka zo reno ba.
Yalla kai akwai wani kuskuren da kaka tunanin kai yalla shi yasa sun ka dauki wannan mataki
kuskure na interior ne nace bani kuma ina da kuskuren ai kar kuskuren za a yi
tamba ba ka ne kai kai kane kane duka kai amma a jin kudi kai ishe kai kowa da kowa
ni duk abinda an ka samu bakin hili da can abinda an ka samu hili ne ka wace shi in tiyata treasury a aiko min wanda ya aiko kudi da wani gari ya zaka ya ce gashi ai mai su kuwa ne rike su ko ku a kanun wanda ya iske ni ya ci ga kudi shi ya bukata su kuwa bai hidda su kan nan ba an ka tayi an kace an yi shi kuɗi na can gare ni
yanzu haka babu ko kwabo na sukuwa hannunka
kalallahi kalallahi in sun ka shirya da nan ne ka wace su
wannan lamarin koyaya za shi kayarwa sai an hadu a filin sukuwa a tseren da kungiyar za ta shiryawa a garin birnin Kwanni a nan gaba za a shirin ganin ko committee rukun ƙwarya ne da membobin suka kafa halin yanzu ke jagoranci ko kuma tsohon shugaban ne ke rike da ragamar kungiyar ta masu sukuwar dawaki ta birnin Kwanni. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To kar dai a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagaran. To yanzu kuma ga Suleiman muni barma dauke da shirin na kasa.
Na kasa,
na kasa,
na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. Har ila yau shirin na kasa na tarayyar Najeriya, inda a makon jiya muka gutsuro muku kashin farko na hira da shugaban masu bukata ta musamman na jihar Kano a bangaren masu fama da larurar kafa Yahaya Yahaya, wanda a shirin da ya gabata yayi bayani akan yanayin rayuwar da nakasassu ke ciki a yankin arewa maso yammacin tarayyar ta Najeriya, inda a cewarsa har yanzu wasu ba sa baiwa masu bukata ta musamman matsayin da ya kamata a basu a dokance. To a yau za mu ji matsayin wannan rukuni na al'umma akan maganar siyasa musamman a jihar ta Kano, ga kuma abinda Yahaya ke cewa.
Gaskiya a wannan zabe da aka yi na ƙananan hukumomi mutanen mu sun fito da yawa, musamman takarar shugaban karamar hukuma da councilors sun fito to an yi sulhu aka ce su yi hakuri domin dama ita takarar in ta zo irin wannan ana yin sulhu aka zauna aka yi sulhu aka ce mutanen mu su yi hakuri kuma idan an kafa gwamnatin su ma za a yi musu wasu mukaman dan ba za a bar su a baya ba dan gaskiya yawancin mutanen mu da an yi alƙawarruka akan abin da aka rubuta akan harkar takara da suka yi saboda mutanen mu suna fitowa takara kuma ana yi da su sai dai kawai wanda nake faɗa ma ita siyasa yar ubangida ake yi musamman siyasar mu ta ƙasar nan wa ka sani waye sanka to mu har yanzu ba mu shiga wajen mutanen da za su ce ai a fito da wani kai a sashi shine kaza ba ba za mu manta da tsohon gwamnatin jihar Jigawa ba ba wanda ya taba mana wannan yace kawai majalisa ta jaha ta dutse kai a barwo mai bukata ta musamman Alhaji Sulalamido gaskiya yayi wannan dan akwai wani dan majalisa wanda ya na dutse shine ma bai ciyaman na kungiyar mu ta kasa ta Najeriya a yanzu Alhaji Adamu Jigawa Tsada akan wulciya yake tafiya shi yayi majalisar jaha ta dutse har shekara 8 shekara 4 kai yayi so kaga in za mu samu irin wayannan a ce wannan gwamnati shi ma ya ce shi ma kamata ya ce an tashi gwana local government ko kuma nasara local government a ce mai wanda zai wakilci majalisa a ce mai bukata ta musamman ne saboda idan an gwada mu za a san muna yin abubuwan da ya kamata kuma rashin gwada mu din ne shi yasa ake ganin uwa ba za mu iya ba amma an gwada sai mun fuma waɗanda suke kai din yi din
to lura da irin waɗannan matsaloli na rashin samun sukuni a sahun al'umma yasa kungiyoyin na kasassu dagewa akan maganar ilimin masu bukata ta musamman kamar yadda bakon shirin ke faɗa
kullun burin mu ga mai bukata ta musamman yayi karatu kullun a tarurrukan da muke yi duk sati biyu idan ka je office din mu na kabuga zaka ga mutane da ka local government 44 sun zo domin su ji me zamu faɗa kuma kullun kiran mu da muke yi na farko shine a koma makaranta ayi karatu bayan nan in mun je karshen taron mu zamu sake cewa a hakuri a koma makaranta domin kada ka ga kana da bukata ta musamman ka girma ba za ka tafi primary ba ko abin nan akwai makaranta da ake yi ta irin ilimin manya din nan ta baban ladi duk mai bukata ta musamman zai shiga wannan wajen kyauta ne baban ladi ba abin da zamu ce masa sai Allah ya saka mai da alheri yana ba mu gudunmuwa akan harkar tafi da ilimin mu duk mai bukata ta musamman in yazo wajen nan kyauta zai karatu nake ba su misali akwai na Alhaji Ibrahim dan cikin mu ne mai bukata ta musamman ne anan yayi makarantar sa yayi primary yayi secondary yanzu yaje yayi wannan makarantar ta wajen gadan kai din nan ko in zaka tafi haya gusau yawa har ya gama yayi diploma sa yanzu aiki yake yi kuma da wannan baban ladin ya fara kuma yanzu ga abu da yazo mana an ce za commission din mu da take da sa hannu doka wata hukuma da aka yi mana ta mai bukata ta musamman to yanzu kaga an ce masu bukata ta musamman su za su yi aiki a wurin to idan baka da karatu ta kaga za ka yi aikin a wajen shi yasa koyaushe muke kungiyar mu take bada muhimmancin ayi karatu sannan kuma a koyi sana'a
to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin na yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin to amma kafin nan muna sanar da ku cewa daga ranar 15 ga watan Fabrairu nan na 2021 shirin na kasa zai tashi daga ranar Alhamis zuwa ranar Juma'a a shirin mu na hantsi wato karfe 8 agogon nishar da Najeriya 7 na safe kenan a kasar Ghana sai ai mana ahuwa game da kuran da muka sha a sanarwar da muka bayar a makon jiya yanzu a madadin bakonmu Yahaya Yahaya shugaban kungiyar masu fama da rashin kafa na jihar Kano da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku sai anjima
gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
wani dan sanda kuma ya kashi kansa anan Akra wannan ne labarin da jaridar Ghanaian Times ta rawaito jaridar ta ce Constable Eugene Yernona na National Protection Unit da ke a headquarters ɗin sanda ana zargin cewar ya kashe kansa a jiya bayan ya harbi kansa da bindiga na samfarin AK rifle a nan Accra. Constable ya nuna yana akan aikin gadi ne a gidan Mr. Gilchrist Olympio, tsohon babban dan adawan kasar Togo a nan Accra, inda aka gano gawarsa da rauni na bindiga a cikin kusfa na wannan gida. Wata majiyar 'yan sanda a Accra Regional Police Command ta tabbatar da hadarin ga jaridar Ghana Times a nan Accra jiya, tana mai fadan cewar an kai gawar wurin adana gawayen hospital 'yan sanda. Haramci akan tarurrukan jama'a bai hada da bikin aure ba. Ministan labarai Ofon Kurma ne ya faɗi haka kuma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ta rawaito. Jaridar ta ce ministan da aka ware domin ma'aikatan labarai Mr. Kojo Ofon Kurma ya bayyana cewar gabatar da haramci akan tarurrukan jama'a da shugaban kasa ya gabatar da sanarwarsa a ranar Lahadi bai hada da haramcin bukukuwar aure ba, sai dai ya hada ne da shagulgula kamar party da kuma dina da ake dangantawa da irin waɗannan bukukuwa, da party da ake dangantawa da makoki da aurayya sune aka haramta. Sai dai ya nuna cewar harkoki kamar shagulgula irin na party party da kuma dina da ake dangantawa da waɗannan abubuwa kamar makoki da bukin aure sune aka haramta. Ita kuwa jaridar The Herald wannan labarin ta rawaito COVID-19 ya kashe Bafo Bani, jan jarida na Radio Gold. Jaridar ta ce mutuwar da aka rawaito na babban manajan Radio Gold Saint Bafo Bani, wanda kuma shine babban jami'in zartarwa kuma na wanda ya hassasa kamfani na Network Broadcasting Company Limited, Mr. Bafo Bani an nuna cewar ya mutu ne daga cutar coronavirus na sanyin safiyar ranar Litini 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Ba a disan lokacin da ya kamu da wannan cutar ba, da kuma tsawon lokacin da ya kasance yana kwanciya a asibiti, sai dai tarin ma'aikata da ke aiki karkashinsa sun nuna cewar sun jima ba su samun labarin sa. Sai dai wannan labari na mutuwarsa kurun da suka ji kwasam. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaishe ka Ridwan, za mu kuma kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnati na Amurka.
Amurka za ta ci gaba da zama mambar hukumar lafiya ta duniya WHO. Jim kadan da rantsuwar kama aiki, shugaba Joe Biden ya rataba hannu kan wata wasiƙa ta janye shawarar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta ficewa daga hukumar lafiya ta duniya din. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta yi magana ta waya da shugaban hukumar lafiya ta duniya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, inda suka tattauna kan shawarar da Amurka ta yanke ta sake komawa cikin hukumar ta WHO da biyan kudaden da ke kanta, tare da aiki tare da karfafawa da kuma inganta hukumar ta WHO. Mataimakiyar shugaban ƙasa Harris ta jaddada cewa da ita da shugaba Biden sun yi imanin cewa hukumar ta WHO tana da matukar muhimmanci wajen yaki da COVID-19 da kuma samar da gagarumin shirin yaki da annoba na duniya baki daya. An nada Dr. Anthony Fauci a matsayin sabon shugaban tawagar Amurka a zagaye na 148 na taron kwamitin gudanarwa na WHO. Yayin jawabinsa a taron kwamitin gudanarwa na hukumar ta WHO, Dr. Fauci ya ce, "Na shiga sahun takwarori na wakilai wajen gode ma hukumar lafiya ta duniya saboda rawar da ta taka wajen jagorantar jama'ar duniya wajen daukar matakai kan wannan annobar. Gwamnatin Biden tana kuma da niyyar taka rawa sosai wajen inganta lafiyar duniya da goyon bayan matakan kare harkokin lafiya na duniya da kuma samar da makoma mafi kyau ta fuskar lafiya ga dukkan jama'a," inji shi. Dr. Fauci ya sanar cewa gwamnatin Biden na da niyyar sa hannu a shirin COVAX don fadada hanyoyin samun rigakafin COVID-19 da jinyar cutar da gwajinta da kuma samar da su a fadin duniya. Manufar COVAX ita ce hanzar ta samar da rigakafin cutar COVID-19 da kuma tabbatar da wadata shi ga kowace ƙasa a duniya. Wannan rana ce mai kyau ga hukumar WHO kuma rana ce mai kyau ga batun kiwon lafiya a duniya, a cewar Director General na WHO Ghebreyesus. A wani sakon Twitter ya kara da cewa WHO iyali guda ne na kasashe, kuma dukkanmu muna farin cikin ganin Amurka za ta ci gaba da kasancewa cikin iyalin. Wannan shine sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.